daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Abida Bahari Aura
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A cikin alhafin shirin da gobe da bugadare akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, za mu yi bugadare akan cutar karancin jini da kuma muhimmancin ba da jini. Wakilan sashen Hausa su tattauna bada da fasuruwa da tsaki akan wannan cuta, sai za mu ziyarci Filip da kwallafa.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara shirin dai da tattaunawar da wakilin sashen Hausa Abuja Hawa Umar Tayi da kwararriyar likita Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa.
Sauraro barkamu da wannan lokaci, muna tare da Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa inda za ta yi mana cikakken bayani akan matsalar karancin jini, wato anemia a Turanci. Likita gare ki.
Wato jinin dan adam ba abu daya bane, abubuwa da yawa ne suke haduwa su zama jini. Daga cikin sa akwai ruwa, akwai kwayoyin halitta da muke ce musu cells, kuma daga cikin sa akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jin kalan, akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mu fada da cuta, sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon. Bayan waɗannan kwayoyin halittan kuma akwai wasu abubuwa daban, duka abubuwan nan ne suke haduwa su zama jini. To shi fa jini a dan adam din nan yana zuwa daga bargo ne dake cikin kashi. Bargon ne yake hada jinin sai ya sake cikin jijiyoyin mu. Anemia ko ciwon karancin jini ba cuta bane dake zaman kanshi. Yawanci sakamakon wani abu daban ne. Ma'ana in mutum yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutar shi ne ta kamamme karancin jini ba. Cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi karancin jini.
To likita, shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia, wato karancin jini a jiki?
A takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne. Na ɗaya, idan mutum yana asaran jini ta wani hanya, kaman a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin, ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yanda ya kamata. Misalin wannan shine kaman wanda ba sa cin abincin da bargo yake bukata dan yayi sabon jini, ko kuma masu ciwon koda wanda kodan baya sake abubuwan da jikinmu yake bukata yayi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan kwayoyin halittan da ke cikin jini din. Wannan shine kaman za a ce ciwon malaria ko kuma ciwon sikila. Sannan na ƙarshe, idan jinin da mutum yake bukata ya fi wanda bargon shi yake yi ya saki. Misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa. A takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini, kawai waɗannan misali ne muka bayar.
Da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar?
Akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi, akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini. Daga cikin alamomin da mutum zai iya ji, zai iya jin gajiya, ya ji bai da ƙarfin iya komi, zai iya jin jiri, ya zai fara ciwon kai ko ciwon kirji zai iya fara haki ko ya ji zuciyarsa yana bugawa. Idan abin yayi tsanani ma akwai abin da muke cewa paika, wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci bane kaman takarda ko chok. Babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da karancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma karkashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari.
Shin matsalar anemia ko karancin jini ta kasa kashi nawa ne?
Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa karancin jini. Na farko, akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittar da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne, kamar yadda muka gama bayani ɗazu.
Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa?
Karancin jinin da aka fi cin karo da shi shine nake ce mishi nutritional anemia. Wannan shine karancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimakawa jikinmu ya hada jini din. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyahu, abinci masu B12 kamar su madara, su kwai, da kuma abinci masu iron wato masu ganye da su naman saniya kenan.
Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi waɗanda suka manyanta su waye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar karancin jini?
Wanda suka fi samun karancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da 5 da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar Lafiya na Duniya ma ta ce 42% ɗin yara na duniya suna da karancin jini, sannan 40% ɗin mata masu ciki ma suna da karancin jini.
Shin matsalar karancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Kamar yadda muka yi bayani, ciwon karancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan, domin akwai cututtukan da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon koda da suke iya jawo karancin jini. So ba wai karancin jinin bane ake gada, a ciwon da ke jawo karancin jinin ne ake gada.
Yaya tsananin matsalar take idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Gaskiya in cutar ta yi tsanani ba a dau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata, amma su ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn. Zai iya jawo ciwon zuciya, abinda muke cewa heart failure. Zai iya jawo bugun jini, abinda muke cewa stroke. A gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har ya yi kisa ma.
Shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar karancin jini su rika ci ko kuma su kauracewa?
Idan mutum yana da karancin jini, ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini, kamar su ganye musamman alayyahu, madara, kwai, naman saniya, wake da abubuwa da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid, iron da B12 da ke bukata domin jikin shi ya yi sabon jini.
To likita, daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia wato karancin jini da ma sauran cututtuka baki daya?
A takaice dai gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau, sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin dadi. Ciwo ma in ya dade a jikin mutum yana kawo karancin jini. Duka dai a takaice, idan mutum yana da karancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba, ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganin sa. Dalilin haka ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa, sannan ya dau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare.
To masu sauraron mu, kun da ji abubuwan da likita ta faɗa akan wato matsalar anemia ko kuma karancin jini a jikin dan Adam.
Sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma za mu yi tattaki zuwa Maradi a jamhuriyar Nijar, inda za mu kawo muku bayani akan ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya taimakawa masu cutar karancin jini, wato ta hanyar bada jini kenan. Ga wakilanmu Hawwa Umar da Mansur Sani da rahoton da suka hada mana akan wannan batu.
Ba da tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci musamman don marasa lafiya da ke da bukatar karin jini da gaggawa kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa ba da tallafin jini yana da mahimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su ba da tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na da ke maradi a jamhuriyar Niger Mansur Sani yayi da shugaban bankin jini na babban asibitin Maradi, wato Mamman Aminu Bra.
Harkar jini a takaice a Maradi, mutane suna iyakar kokarin su ba da jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa.
Su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da da, za a kawo mace munin a gulguje daga kauye tana zuba da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita, sannan wajen yara kanana wani lokacin da suke cikin masassarun cizon sauro ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake bukatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba, menene fa'idar bada jini a likitance ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitance, in ka bada jini kai da kanka inda lafiyar ka lau ya cancanta ka bada jinin, ka cika ka'idojin bada jini, to idan ka bada in Allah da zaka ji dadin jikinka zaka ji kamar an sauke ma kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceci rayuka ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini mutum balagi shekara 18 zuwa 60 ga wanda bai taɓa badawa, amma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, kuma ya zamanto mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa amma ya zamanto masa ba sa goyo, ba su da juna biyu, kuma ba sa cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kina yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kina suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zune manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, koko a kuna dauka ne idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutanen ba tare da ya sani ba?
Binciken yana hawa biyu. Hawa na farko, kafin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu, zaman dukkana da lahiya a shekarunka sun ka 18 zuwa 60 kuma yawaninka ya ba kilo 50 baya, in ka cika wannan ka'idodin aka maka tambayoyi baka da wata rashin lahiya wanda ka san da ita ko kuma wanda ake ganin ta cikin hataka, to wannan sai a dauki jinin ka. Kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne, sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta ba da dama a yi a horon masasara a dabe, sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi. Wannan guda hudu su ne ake dubawa a gani sakallan in ba ta da su, in tana daya daga cikin su sakallan ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jajircewa wajen ba da tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu.
A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci. Me yasa? Saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu badawa da yawa, wanda suke bada fi sabilillah dan radin kansu ba su da yawa, tunda yanzu aka dan ahudu salka 100 duk wuni, daga yanzu sai zuwa ga wasu ahudu salka 100, kuma ba a samun masu bada dan radin kansu mutum 30 za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su ba da jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima aji?
A yanzu baya jimawa, wanda aka dauka a rannan shine ake tacewa, da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi, dai baya jimawa. Saboda haka muna bukatar kwarai sosai gudunmuwa ta jama'a su runkuya su zo su ba da dan a samu jinin nan a tace a aje kaciwo wanda yazo a gaggauta a dauka a bashi, tunda duk kaciwon da aka yi da wuya yayi kwana ajewa yayi kwana biyu a aje, ta kazo kawai an saka 100 aka samu saka 100 na cin kwana biyu ta kare, saboda sun kice mutane su yi hakuri, an ce su kawo ni a mai da gurin kasa hasala su gani ko kuma an hana su ne, a musamman wanda suke da kar suke bada jini, kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba, to ka zo gidan bada jini an ce babu jini, sai kai ta mamaki aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani, to halin da aka ciki ne yanzu babu jinin tatacce isheshe a aje duk an shanye shi, dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a sace ko mutane suna tsaye hannu da hannu ko a rarraba musu tai.
Har ila yau abokin aikin Nawaman Sirsani ya zanta da wasu dake bada tallafin jini.
Sunana Kabiru a garin Danjani.
Shekaran ka nawa?
Karata 21.
Kabiru gashi na suke kana bada jini. Wani naka ne abba ya lahiya?
Yau dai ne na bada da kuke nan ga.
To menene dalili?
Dalili akwai wani can garin Habila shine za a kara mu jini.
Daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka?
Eh gaskiya haka nan.
To menene zaka ce ma al'umma domin saran ka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kinan kaga za a yi amfani da shi ne zaka ce ma al'umma matasa yan uwan ka
zo su taimaka ma yan uwan su marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya.
Sunana Shafi'u Lauli Usman.
Ka zo an san jini ne ko ka zo bada?
A'a na zo kawo kanwata ne ta manata cikin harkar saboda gaskiya a harka akwai ci gaba cikin ta tana duk wanda ya taimaka ma dan uwan shi musulmi da jini ya taimaka ma addinin musulunci ne sai Allah muna jin dadi sai Allah
kawo da lokaci don lokaci kake zuwa ka bada jini
to gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun je mul sai yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kuma taimaka ma jama'a
to ya kake shiga cikin ka da kake bada jini
to gaskiya alhamdulillah ina jini na yaro na yadda nake san kana kuma jikin Allah Allah ban da matsala komai cikin rayuwa ta dadi kawai ki na bada
ka ce masu jin tsoron zuwa bada jini
to gaskiya su bar yin tsoro to da shi yin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka bada wani ma zai bada sai a ji dadi ba sai ya tafi kun marada ba babu jini amma in dai ya waita to insha Allah kuma da kuma za samu alheri cikin shi
malaman addinai guda biyu wato musulmi da krista ba su yi kasa a gwiwa ba su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman don ceto rayuwar dan adam
ni ne Muhammadu Muniru na Shehu Umaru wanda yake shi mai tarbiya anan Maradi dan Tudu Bagalam to addini na musulunci ya koyar da musulmi ya taimaka ma dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne ciyarwa da ake yi a taimaka ma mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi kashi abinci an ga mai yunwaci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'ata zina kawai shikenan sirran nan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishirwa ta kuro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya ko ba yadda zai ya debo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ya ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta dauko mayafinta ta dalma ga takalmanta tana takalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta debo ta sha tabba karan ya sha hadisi ya inga cewa saboda wannan karan da tabba ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taka kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya hadi walakar karamna bani adama hakika mun fifita yan dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta kenan idan mutum kuma Allah ya ce annabi ya ce al kharqu ya lillahi su dukkan halika iyalin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyautata ana san ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilinka to Allah ya ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar da ya kashe rayukan baki da wanda ya raya daya kuma kamar rayuka duk baki da su a lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musan ya kari ba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma ba yi balle sallah daga tsaye yake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zamani har ta kai daga gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance lafiya shi ka hanyar shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika surfa a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka wanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu
sunana Fasal Umar Jibrilla shugaba na wannan iglesia ake kira da Etapenier a nan Maradi kuma Niger gaba daya ga littafi mai tsarki ban gaba gaba inda aka hana bayar da jini ba. So abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne. Mutum in ba jini a cikin sa ba zai rayuwa ba. Ba zai iya yin rayuwa ko da bangare daya ba. So in ana iya hana ba da jini na ci ba, lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi, to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu, tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili. Kana in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba, zai nuna cewa kana da niyyar mutum nan ya mutu. So amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai, kuma a ci gaba da dokar Allah tare da shi. Wanda ya ce shi rai dai wannan lada na Ubangiji ne, shi ya san sakamakon da zai mishi. Mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba, tunda kai ba kai ne ke bada ba, amma Allah ne yake bada ladan, shi ya sani abin da yake iya bawa mutum.
Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wanda za ta gabatar mana da wani kwalam da mafalashi irin na gargajiya. Kowa ya san abin da ake cewa dubula, wato wannan dan abun mafalashi da ake yi da fulawa wanda Hajiya ya ta gabatar mana da dayan da mata a cikin gida, wato orida amarya ko kuma ƴan mata basu cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi. Hajiya barka da zuwa. To na riga na gabatar da wanda zamu yi hajjiya, to zamu yi dubula. Me da ni wacce take bukata idan za ta yi wannan abu, wato shi dubula.
Tsohuwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan flour, sugar, lemon tsami, butter, kwai, ruwa, man gyada, baking powder da kuma gishiri. Idan uwar gida ta samu flour ta rabu mudu sai ta saka mishi baking powder cokali daya. Gishirin da uwar gida za ta sa kada yawa kaman ya tsabi kawai za ta hada ta dan pincino gishirin ta dan barbada pinch kenan. Idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa flour da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya. Sai uwar gida ta fasa kwai guda daya a ciki. Uwar gida sai ta dauki button ta rabin Siemens ta narka shi sai ta zuba a kai. Sai uwar gida ta kawo ruwanta tana dan yayyafawa tana kwaba kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi ainihin kofin da ake gwaji da shi uwar gida za ta zuba rabin kofi bayan ta saka button ta wanda ta narka shi ma rabin Siemens za ta zuba shi sai ta hautsina ta kwaba shi a wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki uwar gida za ta kwabe shi har sai ya haɗe jiki idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi kuɗi ɗaya ta ajiye a wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta sai ta zo ta ɗauko shi uwar gida za ta gugutsira shi ne ƙanana-ƙanana uwar gida za ta gugutsira shi idan ta gugutsira shi ƙanana-ƙanana idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin man gyaɗa idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya to uwar gida za ta samu muciya ko rolling pin sai uwar gida ta dinga murza shi ta murza shi kamar za ta yi cincin ta fadada shi uwar gida an ta zo gurin fadada shi za ta fadada shi ne sai ya yi fale-fale idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta sai uwar gida ta rika dan kamo gefe-gefen tana dan matse shi ta rika dan matse shi sai ta tara shi gaba daya a kan faranti har sai ta gama yi da wa'annan fulawa da ta kukutsira idan uwar gida ta yi su duk suka yi fale-fale sannan ta dan kama baki ta dan mammatse sai ta tara su bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma sai ta dauki manta ta zuba a cikin tukunya ta dora shi ta dan yanki albasa manya ta watsa idan albasa yayi kamshi to mai ya soyu sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe ya soyu za ka ga ya dan bushe haka sai uwar gida ta cire shi sai ta dauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya haka uwar gida za ta saka kowane daya tana soya ta sai ta ga ya dan canza kala daga fari ya zama dan brown ya yi kalan brown sai uwar gida ta sauke to bayan uwar gida ta sauke shi uwar gida ta dora tukunya za ta dora tukunya shi ma a gefe ta saka shuga kofi daya da rabi ta ɗebo ruwa shi ma kofi daya da rabi ta ɗauki lemun tsami kamar guda daya zuwa daya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan gunguwan shuga da ta dora a wuta uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara dan tafasa yana wani dan kumfa-kumfa-kumfa haka to alama ne na nuna cewa shugan ta ya nuna to uwar gida idan ta ga haka to shuga ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga daukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa to dublan ya kammala
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.